Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu assalamu alaikum a cikin shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin a can Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bugaji so dangi
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro yau Laraba 20 ga watan Satumba shekarar 2017. A wannan ranar da muke magana akan siyasa da shugabanci na gari, za mu ci gaba da magana da muka faro ne a makon da ya gabata ta yadda yawan yajin aikin ma'aikata ya zama ruwan dare a Najeriya da Nijar makwabtan juna.
A Nijar kowa ya ce ya tafi yajin aiki, shin daga bangaren gwamnati menene wai babban matsalar ne? Kuma kullun kuka suke da kuka?
A mu kasa a Nijar mu kasa ce mai tawarkin demokradiya, muna aiki ne da doka da oda. Yan shimfani Adamu a sare yake suna da ka'idodi, mulkin kama karya ko mulkin da kaka ita kai yajin aiki. Idan kana da yanci ne ka san yancin ka, kuma ka san mutaranta ba ka sa hannu ga manyan convention da muke cewa rakata kungiyar duniya gaba da na kwado gona duniya.
Za mu taɓo mataimakin shugaba Buhari na musamman akan sabbin kafafen yaɗa labarai don jin shin me zai ce akan yadda jawabin shugaban Najeriya na jiya a taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya cika kafafen sadarwa na duniya.
Tsarin zuba gaske kamar yadda suka faɗa, mun ma da muke tare da shi dukkanmu jawabin na jiya ya tuna mu kuma ya sanya mu farin ciki tare da su. Amma duk wanda yake tare da shi ya san daman haka yake, haka ra'ayin shi. Mun jawabi ne da bayan gama jawabin muna tare da wasu wanda ma ba 'yan Najeriya ba su ce wannan aiki a wai jawabi ne na shugaban ƙasar Najeriya ba, jawabi ne na shugaban ƙasar Afirka da baki ɗaya.
To bai ga wa'annan abubuwa kuma za mu karanto muku tambayar da kuka amsa mana a shafin Facebook da Twitter, sannan kuma dan iya zai ƙara gaya muku abin da ya ce a makon jiya tunda ba mu canza darasi ba.
To bari mu fara da amsoshin tambayar ku. Sakon farko daga Adam Aliyu yake cewa assalamu alaikum, yau da gobe za a magance wannan matsalar. Yadda za a magance wannan matsalar ita ce ya kamata su yi cuɗe ni in cuɗe ka tsakanin gwamnati da ma'aikata, wato su gwamnati su tsaya tukuru wajen biyan ma'aikata haƙƙin su domin su ma su tsaya ka'in da na'in wajen aikin su, su kuma ma'aikatan su tsaya tsakanin su da Allah su yi aiki, domin in an baka kuɗin aiki baka yi ba, to sai Allah ya maka hisabin wannan kuɗin da kace ku tashi lafiya. Sai Jafar Muhammad Mako Kalija da Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace salamu yau da gobe, ina matukar yi muku fatan alheri. Hakika hanyoyin magance matsalar yajin aiki a kasashen Najeriya da Niger ya kamata gwamnati ta dinga gaggauta biyan albashi, su kuma ma'aikata su dinga hakuri banda saurin daukan mataki, duk da cewa akasarin ma'aikatan suna cikin kuncin rayuwa ne. Ganin yadda kasashen namu ke ciki na matsaloli daban-daban, ku tashi lafiya VOA. Sai Jafar Muhammad Mayo Kalejada yace salamu yau da gobe, ina muku fata alkhairi. Hakika
Maryam kin yi kalaci ko yau?
A kuma mai
Muhammad karasuwa.
Eh karasuwa.
Ai to kofi ne da azanin dauko ina fara sha.
Ai tsofaffi sukan ce bakin da bai tuntube ya zama mai.
To sai to bari mu je mu karanta na Ibrahim Muhammad Karasuwa da kuma Adamu Muhammad Kore Maguru. Yace hanya guda da za a bi don magance yajin aiki a Niger da Najeriya shine kowane bangare a bashi ba haƙƙin sa da ya rataya a kansa. Ita gwamnati ta ba wa malamai haƙoƙin su da suka rataya a wuyanta, su kuma su ba wa gwamnati haƙinta.
Sai Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri yace yau da gobe ko kuma za ku yi yajin aikin ne?
tunda ba za ku yi ba domin ana biyan ku haƙƙin ku kan ka'ida da amana kun ga kenan da gwamnati za ta rinka cika alƙawari tsakani ga Allah da an wuce wurin
sai Yahuza Muhammad BKY Kakihum Allah sa na faɗi sunan daidai yace assalamu alaikum yau da gobe hakika matsalar yajin aiki matsala ce dake addaban dalibai a duk inda suke kuma babban hanyar magance matsalar shine ya zama wajibi gwamnati ta rika biyan malamai haƙoƙin su akan kari sannan kuma su ma malaman sai su rika kai zuciya nisa domin kaucewa irin wannan yajin aikin saboda ba karamin ciwo bane ga duk wani dalibin da ya san zafin kansa mu dai fatan mu shine Allah Ubangiji ya bada ikon gyara wa amin
amin sai Sani Gulla Kampala Malam Maduri yace salam yau da gobe hakika biyan ma'aikata haƙoƙin su akan lokaci kamar yadda kundin tsarin aiki ya tanadar shine hanya mafi dacewa ga yunkurin da gwamnati ke yi na garin ta dakile samun yawaitar yaje-yajen aikin malaman jami'u da muke fama da shi a cikin nahiyoyin mu na Afrika
sai kuma sakon Hafiz Gentle yace yau da gobe hanya ɗaya tilo ita ce gwamnati ta inganta jin dadin ma'aikata ta wajen biya musu bukatun su akan kari kamar albashi akan lokaci wadata ma'aikatu da kayan aiki na zamani ina ga haka shi zai taimaka wajen dakile tafiyar ma'aikata yajin aiki
sai Abdul Malam Rumbun Hausa daga Damagaram yace idan ana son magance yajin aiki a kasashen mu dole ne shugabanni su daidaita tsarin biyan albashi ta banki dole kowa ya bude account kuma su bankunan ne za su daidaita da gwamnatoci in akwai rashin kudi a kasa ba ruwan ma'aikata in dai abun bai kai intaha ba
sai Hussein Garba MRG yace salam yau da gobe hakika yajin aiki yana kawo nakasu ga karatu a makarantun mu hanyar da za ta kawo ƙarshen shine gwamnati ta biya malaman jami'o'i dukkan haƙoƙin su da ya kamata ta basu ina ganin hakan zai kawo ƙarshen yajin aiki a ƙasata Najeriya kai har duniya ma baki daya
sofa idan muka koma shafin mu na Twitter @yayeri yace ko tace ta hanya biyu ne na farko ma'aikata su rage buri akan albashi ita kuma gwamnati ta zage kaimi wajen biyan ma'aikata akan lokaci
sai @alhaji_sani_yabal yace ma'aikata su sani ba su kadai ke da haƙi akan gwamnati ba su rage buri su daina hada Najeriya da kasashen da suka ci gaba ta fuskan biyan albashi
sai Asagir Sa'ad BKC yace ai wannan laifin gwamnatin Najeriya da ta Niger ne domin ba a cika biyan ma'aikata akan kari kuma ba a wadata su da kayan aiki
sai Abubba Haruna yace ni ma'aikaci ne amma ina gaba da duk wani yajin aiki da ake yi wanda kuma na san laifin na gwamnati ne ba na ma'aikata ba
sai @Mahmud Kaura O1 yace ta hanyar samun fahimtar juna a tsakanin kungiyoyin ma'aikata da gwamnatocin kasashen da kuma uwa uba kyautata yanayin aiki da ma'aikatan ke yi
sai daga ƙarshe @Gazali ADC Shuni yace wannan zai samu ne kawai idan gwamnatoci suka samar da yanayin aiki da daidai da bukatun ma'aikata a waɗannan kasashe
to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni
to yanzu kuma sai mu ce sannun ku da karatu su Maryamu amma yanzu bari mu je mu ji ga wanda bai ji dan iya na makon da ya gabata ba ya kakkada kunne ya ji abin da yace a game da yaje-yajen ayyuka a Niger da Najeriya
muna haduwa da dan iya na jiya tafka wani tsaki nace lafiya kuwa dan iya na ganka cikin bacin rai kamar kana haki yace bari kawai na ikar gani nayi kasashen mu na matukar neman dauki saboda yadda Nigeria da Niger ke ta fama da yaje-yajen aiki abin gashi nan dai ba malaman jami'o'i ba ba likitoci ba dai kawai ana ta ƙara auki kuma ni abin da ya tsaya min a rai yake ta ban mamaki shine yadda yajin aikin a kasashen Niger da Nigeria ya zama kamar wani biki dan ko yar karamar matsalar da za a iya magance ta a daki sai ka ji kawai an juya ta zama wani laifi ga diddiki shi yasa nake ganin gaskiya lokaci yayi dukkanin masu ruwa da tsaki su dauki mataki nace gaskiya kuma fa dan iya nima kai mun fami musamman game da yajin aiki a bangaren ilimi wanda da shine ya kamata kowace ƙasa ta dauki harami dan kuwa karamin sani na ji masu iya magana sun ce kukumi saboda haka dai ya kamata ita gwamnati ta taimaka wa ma'aikatan ta su daina tagumi dan wannan zai taimaka matuƙa wajen hana ruwa yayi tsami su kuma ma'aikatan da ke yawan jefa kasashen nan cikin zaman zullumi yana da kyau su rinka hakuri da abin da suka samu a hannun gwamnati in dai zai isa abin a tahami dan bai yiwuwa fa gwamnati ta tara musu tarin dukiyar da za su lafta wa raƙumi musamman ganin yawan yajin aikin da ake fashi ke jefa kasashen nan arami to babban batu dai shine tsaida adalci inji dan iya don sai an taimakawa kowane bangare ta yadda kowa zai yi dariya wato dai so nake in ce kowane bangare ya tawo a tsaya a tsakiya don kada a ce za a yi watsi da wani bangare ya sha wuya musamman dai ganin yadda yajin aikin kan sa kasa ta yi tsiyatsiya kamar dai yadda muke gani a Niger da Nigeria yajin aikin ya su kurkuta fannin ilimi da na lafiya dalilin da yasa kasashen ke ta fama da koma baya saboda haka dai kenan wajibi ne masu ruwa da tsaki su dauki mataki tun da sanyin safiya alabashi ma samu a daina kyarar kasashen mu daga sauran sassan duniya
to madalla bari mu fara da hirar Usman da ɗaya daga cikin mashawartar shugaba Buhari game da kafafan sadarwar zamani wanda ajiya maganar jawabin shugaban Buhari a taron majalisar ɗinkin duniya ya cika kafafan duniya gaba daya.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Na'am wa alaikum assalam warahmatullahi.
To da wa muke magana cikin shirin yau da gobe?
Ana magana da Bashir Ahmad mutumin shugaba Muhammadu Buhari kan sabon kafafen yaɗa labarai wato social media.
To Malam Bashir yanzu haka kana ina?
Yanzu haka ina Birnin New York na kasar Amurka inda ne shugaba Muhammadu Buhari rakiya. Yayin da yake gudanar da taron majalisar ɗinkin duniya na wannan shekara.
Ma jawabin da jiya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar yayi ja hankalin mutane sosai wanda jiya muka mun nuna abin kai tsaye to amma kuma shin ku da kuke nan tare da shi yaya kuka kalla abin sannan kuma kun ji labarin cewa maganar jawabin nasa ta cika duniya sannan me ya ja hankalin mutane a ganin ku?
Kwarai da gaske kamar yanda kuka faɗa mun ma da muke tare da shi dukkanmu jawabin nasa jiya ya tuna mu kuma ya sanya mu farin ciki kwarai da gaske wanda duk wanda yake tare da shi ya san daman haka yake haka ra'ayin shi yake kuɗin jawabi ne da bayan gama jawabin muna tare da wasu wanda ma ba 'yan Najeriya ba su ce wannan ai a wani jawabi ne na shugaban ƙasar Najeriya ba jawabi ne na shugaban ƙasar Afirka da baki ɗaya domin ya zo da jawabi a dunkule kuma ya sanar da shi da duniya wanda taro ne na majalisar ɗinkin duniya tare da shugabannin ƙasashen duniya suke nan masu faɗa a ji kuma daman kaga jawabin nasa ya su a duk lokacin da gaba ɗaya mutane ba su gaji ba ba a daɗe da tsarawa ba shi ne shugaban mutum na takwas da yi magana kuma shi ne shugaban ƙasa na shida na bakwai matun da akwai shugaban ƙasan da biyu jawabin ba a lokacin da yi magana a zauren majalisar ɗinkin duniya. Gaskiya jawabin shugaba Muhammadu Buhari ya fi masu sai da wani iya 'yan Najeriya ko mu ba muke tare da shi ba ko kuma 'yan Afirka ya fi na duniya sosai duka wanda ya kalli tashoshin a yaɗa labarai manya na duniya tun da ya fi CNN Al Jazeera da Numbers of America na ga irin yadda suka rinka sharhi a kan jawabin da shi shugaba Muhammadu Buhari kiwon kuma ya tafi ya yi jawabin direct kai tsaye kuma ya taɓa dukkan abubuwan da suke shafar duniya a wannan lokaci.
Menene abun da za ku ce ku ya fi ɗaukar hankalin mutane a jawabin sa ɗin? Takamaimai guda ɗaya wanda kuna ga shi ne ya ja hankali.
Babban abun da ya fi mai da hankali a cikin jawabin nasa shi ne bayan haɗin kai da kuma abin da ya fi fuskantar duniya yanzu shi ne zaman lafiya. Jawabin nasa kai tsaye ya fi mai da hankali kan zaman lafiya, soyayyar juna da kuma haɗin kai. Da yake cewa ya kamata a yake jan hankalin ita majalisar ɗinkin duniya ba, ya kamata waɗanda marasa ƙarfi ya kamata a yi rabu ƙasashe da suke da arziki da waɗanda ba su da arziki, ƙasashen da ba su da arziki da yawa ya kamata a su a ɗinke wannan tazarar da take tsakani, ya kamata a zuwa ɗinke ta don ita ɗaukar maganar wannan abin da ke faruwa a ƙasar Bama wato wasu musulman ƙasar Bama da ake ta faɗa a kai ake tsaye wannan ta kashe su kira da majalisar cewa ya kamata majalisar ta ɗauki ƙoƙarin mataki domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan faɗa da ake sani kuma sannan waɗanda suka bai ƙasashensu garuruwan su koma. sannan kuma ta ko batun kuri aiwa wanda shine da tudi kowane batu daukar hankali ina zaura majalisa ma kusan shine batun da kowane zaki kuma gana yake majalisa ba wai ake ciwon a zu ko a je a kai yaki da sai ga kuri ta aiwa ba a kira ta a zo a gama majalisa ta yi wani kwamiti wanda zai je ya tafi kashin kwamitin a tsoron majalisa da zai zauna da shugabannin shugaban kasar nan ya da cewa lalle ya kamata zaman lafiya ya koma ba a zo a yaki da kanci ko da wata kasa a duniya ba zaman lafiya ya kace
to a karshe akwai lokacin kafin ba shi shugaba Buhari ya bar Najeriya an ta yada jita-jita cewa ai gashi san ma ya tafi America amma a shi lokacin yana gida yana sallah abin sama ne daura shin a matsayin ka na wanda yake ba da shawara ta musamman a kafafan sadarwa sabubbin nan da suka bullo na shafukan abota da makamantan irin su kana da wani sako akai ga matasa
duk lokacin da ya samu dama shine abin da nake magana akai ita kafar sadarwa ta zamani wani kafaci da take da fadin da shi ta cikin da muke tunani ta yanzu ina zaune zan yi rubutu in ce a kaza ya faru duka duniya za ta dauka ba ma iya garin da muke kuka sai da muke ba duk duniya ce za ta gani a lokacin da aka sanya number 2 kiwon shi da Muhammad Buhari zai bar Najeriya ya zo a kasar America domin ya yi shi da ba Trump ya yi an ba ne ruwa ta fara a wasu sassan kasar wanda a lokacin Najeriya an ba irin wannan an ba ne ruwa ta fara a garin Benue a kasar jihar Benue a garin Makobi na jihar Benue su mutane suka fara ce ya ra'ayi shi da Muhammad Buhari ba shi irin wannan abin da yake gida kuma da ko ta kasa ya yi wannan wanda abin ko kaɗan ba gaskiya ba ko da shi ba mu da yayin a gari sa da wura ina kaɗar da so sallah daga wani ɗan uwa da abokanan aiki to ina nan kuma abin da kuma ba ta hana shi wata kafa ya da labarai ce da take da dubun mutane miliyoyin mutane suke binta ta san irin wannan ba kuma da ba ta kokari ta tantance labarin ba akwai shugaba Muhammad Buhari yana da masu kofi sha'awa a kan harkar yaɗa labarai yana da yawa a fadin shugaban ƙasa kuma duk wanda aka kira zai daga waya an tambaya za mu faɗa masa a warware shi zai je in ko bai je ba
kamar yanzu yanda muka da rubuta to mun gode sosai Bashir Ahmad da ka samu damar tattaunawa da mu a cikin shirin yau da gobe Allah kuma ya mai da ku gida lafiya
na gode kwarai da gaske Malam Usman
Usman ya samu tattaunawa da ministan kwadagon Niger game da yadda yajin aiki ya zame wa kasashen ruwan dare a kusan abubuwa masu kama da juna na yau da kullum.
Assalamu alaikum.
Amin alaikum salam.
Barka da warhaka.
Barka sannan ina gajiya.
Lafiya lauya ayyuka.
Alhamdulillah alhamdulillah.
Zaka iya gaya masu sauraro wane ne muke magana da shi?
Kuna magana da Muhammad Ibn Umar, ni ne ministan kwadago na kasar Niger.
Yauwa kace mun sara akan gaba.
Eh hakane.
Eh akwai muna magana yajin ayyuka da yake ta tsamari a Najeriya da Niger bakon da ya gabata muka faru wannan magana. Shin a Niger kaji ɗan kasuwa sun yajin aiki, makarantu sun yajin aiki, wannan sun yajin aiki, ɗalibai shi kowa ya ce ya tafi yajin aiki shin daga bangaren gwamnati menene wai babban matsalar ne kuma kullun kuka suke da kufa
a mu kasar Niger mu kasa ce mai tawarkin demokradiya muna aiki ne da doka da oda ancin bani adamu a sane yake suna da ka'idodi ya amincin kama kariya ko mulkin da kaka aiki suka yaji aiki idan kana da yanci ne ka san yancin ka kuma ka san mutarar ta ba ta sa hannu ga manyan convention da muke tumaraci ta kungiyar duniya gaba da na kwadago na duniya da muke haduwa kowace shekara a can Geneva mako biyu muke muna tattauna da haƙƙin ma'aikata menene haƙƙin su yara menene haƙƙin su mata menene haƙƙin su yaya aiki ake yin shi ga wace kai ba shi kenan mutum da muke shiga cikin tawarkin demokradiya wajibi ne ma'aikatan mu su san me aikin su kuma yanci su hudu kungiyoyi na kwadago mu yanzu a nan Niger kungiya babba babba guda 13 garin shi ne muke tare da wannan central syndical kuma kan shekaru kadan kamun 1990 sai ce kade gare mu ita ma ga ta ga ka gani kenan wajibi ne an ka gani wani abu yana wa kana cikin kasa lalle akwai yanci na ma'aikata yanci yan kasa kuma dole ne su zo su tashi su faɗi albarkacin bakin su kuma su faɗi abin da an ba su gamsu da shi su fita shi aiki ne kuma su faɗi a duniya.
Ai, to amma wasu sukan ce yawancin yajin aikin nan da yake faruwa a Najeriya da Niger zaka ga suna yi ne saboda suna ga cewa ta haka ne kawai yaran da kuke ji kenan na zanga zanga ba kwa jin a zauna da ku a ga muku lami lafiya haka ne.
To an ka dauka a hukumance duka duniya. Din sun lokacin na 18 zuwa 19 lokacin da aka fara manyan revolution na masana'antu duniya kuma dan yanzu aka fito rana guda ta musamman ta sallama aikata a duniya ai da an yi kace-kace a can kasashen Amerika wannan rana ta bunƙasa ta yaɗu a cikin duniya dukkan manyan kungiyoyi na kwadago suka dauke ta cewa wannan rana ce wanda ya kamata a zo a yi kuma ja hankalin mahukunta cewa ga yanda ya kamata a yi aiki kwana kaza awa guda ya kamata a yi aiki a cikin mako rana kaza ka huta rana kaje ka yi aiki karshe kaza ka fara lokaci kaza ka safka wa'annan abu ne aka bunƙasar da su ilimi ya bunƙasa jama'a ta gane haƙinta kuma dole ne ba yau ba aka fara kuma ba yau ba zai kare yajin aiki abin da aka saba ne ya zama hadari ne ga duniya kana jina kenan dole ne kuma musamman ma al'umma tana yawa ma'aikata sun haƙinsu an ka dauki tattalin arzikin ƙasa yana karamci to shi yasa kake gani ko kuma yanzu an ka dauki Niger daga 1999 zuwa yau ai ka san ka duba wallahi kai da kanka zaka san lalle an yi ci gaba ta harkin demokradiya kuma haƙin kwadago musamman ma'aikatan kwadago su suka je suka ce a je a nemo ƴancin ƙasa a shiga ta harkin demokradiya suka yi revendication demokratik aka je ma siyasa aka je wannan babban taro na ƙasa gaba ɗaya da duniya ana tunye da wannan na biyu an kuma aka zo kowace zamani da nashi lokaci tunda lokaci yana sakewa al'umma tana yawa albashi wani biyu ba a ƙara shi ba wani guri an ƙara wani biyu aka ba albashi ma bai taka kai ya kai ba dole ne ki da ma'aikata kowace lokaci su dinga tambaya a ƙara musu albashi misali a ba su lokaci hutu misali a ba su horo misali to irin wanda aka ba su a kun ka dani abaci sai ga ma'aikata kuma ba su yaro suka tattauna kuma zuwa Niger muna da wata al'ada babbar al'ada ce ta zai mu kowace kungiya ta kwadago muna da musamman minista da ke kula da su muna da wani committee wanda shi shugaban gwamnati ne ma prime minister yake shugabancin shi mu gamu da ma'aikata da manyan ƴan kasuwa ko na kamfani shi ne muke cewa Conseil National du Travail nan ka gani da ma'aikata da gwamnati da manyan kamfanoni masu aiki da ma'aikata muke haɗuwa mu uku kowa ya kawo nashi gurgudu kowa ya kawo nashi kofi kowa ya kawo nashi matsaloli kuma tare za a gamu a hudu dokokin da ke canta a hudu don a ciwo kan wannan matsaloli.
Yawanci minista abinda ake kuka a tsakanin Najeriya da Niger shine gwamnati takan zo a zauna da su a samu matsaya sai a ce to a dawo daga yajin aiki amma yawanci ana kukan cewa ai gwamnatin ba ta cika abin da ya dace ta cika shin in an yi alkawari da ku bangaren gwamnati ba kwa ta cika musu alkawarin ne sai kaga bayan kwana biyu sun sake komawa?
Akwai lokacin da ake cika shi a kashi 180 akwai lokacin da ake cika shi a kashi 50 akwai lokacin da san ma ba a shirin kowa dan a bar wata abin da aka tambaya ba ya cika shi yanda abu ya zo haka ake daukan shi yanda aka dama ta haka za a shata akwai abin da ake cewa mu da faransanci muke cewa partenariya wa'annan kungiyoyi na kwadago mu da su ya zamanto zama ne za mu yi na dole na dindindin daɗi ba daɗi tare muke an ta daɗi ta mu ce an ba ta yi ba daɗi ta mu ce ƙasar mu ce kenan akwai abin da muke cewa dialogue kin da muke yi da su a kowane lokaci babi na kaga abu da yake kowane lokaci suna so su ganni kila na suke wani bi a waya ba ma sai su yi takarar in ce bismillah ku zo ni ne mushkilan an ta kai in ciwo kan mushkilan waje na ciwo kanta an ba ta kanta yi kashi na zan kai ma magabata yin kai ta gaba ka gane mu shi ne goga hudu committee yanzu ka dauki mu a Niger muna da abin da ake ta commissioner for the dialogue social NDS muke ce mata muna da committee na kare haƙin ma'aikata akwai abin da ta Conseil National du Travail kuma wata majalisa ce ta ƙasa ta kwadago a cikin shi ne ko muke haduwa bangare duka mu tattauna kenan shiryawa tattaunawa ana yi ba yau ba aka fara kuma ba yau ba za a kare za a ci gaba da tattawa kuma komi hali ne ke kawo shi shi ko Bahaushe ta yi zamani riga ne an ya zo sa shi ake an zamanin ya zo akwai abin hannu akwai abin da za a basu wajibi ne a basu tunda haƙinsu ne ba abin bai yi ba sa ce kai ma an kai nama ne taba naka malam akwai abin nan ko babu shi ai ba ka zauwa shi wannan lamarin kace wataƙila an da ake neman kudi a biya albashi kace sai an ƙara ma albashi 100% ko cikin kashi 80% sai daga ka san bai bai tantance ba ko ba ayyaka dole mu sauka malam a sabti abin
a daraja nan ko a ƙara can
ya ƙara ma akwai ƙari ma za ka sai a duba daidai ruwa daidai baki
haka
da abin da kamata a muku an bayyayewa sai mu ce to tunda muna tare kuma ya zama to zaman kishi ne muke sai ko da ce zo mu zauna ya ce zo mu saba ku ga abin da kuke kare haƙinku mun wa ga abin da muke kare na haƙi na al'umma na ƙasa gaba daya tunda muna tare an yi wa mu ciwo kan matsala wannan ba nan da wata biyu za mu gani ko nan da wata shida za mu gani ko bari
ya danganta
muna tare ko ba haka ba
haka
kana ji
ina
abinci na
eh ina jinka minista
yawa ta ji abin shi
yawa
rana guda bane ita duniya ba a rana guda ba aka yi ta kuma ba a rana guda ba
haka to amma misali na san ku kuna iya kokarin ku a matsayin misali ministoci kamar yadda ka faɗa da domin shiga tsakanin gwamnati da su wa'annan ƴan kwadago shin abinda mutane za su so su ji misali in kuka dauki kukan kuka kaiwa shi shugaban kasa Muhammadu Isufu misali nan Niger cewa gafi abinda ya faru kuma mun yi iya kokarin mu amma ga yanda muka tsaya shin yana sauraron ku kuma yana yin abinda kuke so yayi koko kawai dai kuna gaya masa ne ya ji abinda yake so ya ji shikenan ya tashi
jiba albishirin ka wucina shugaban kasa daga ya sa mana kudirin yanar da mu ya ba mu cikakken iko
to wato kuzartar
cikakken iko gare mu kuma kowa ya san daidai ruwa daidai baki ne kike mu yi a kasan mu mu mai gidan mu ya amince da mu ya ba mu cikakken iko ko mu yi da shi da prime minister duka kuma dukkan ta ga abin da muka kai gai ya wuce kan mu to ya hikarin mu an muka kai ma sai mun kai ma prime minister kuma shine ke shugaban wannan committee na jama'a ka konse na
sanarwa
an da muke haduwa da kamfanoni manyan masana'antu da ƙwan kwadugo da gwamnati mu zo a tattauna mai yiwa za mu yi shi abinda bai yiwa bai yiwa an aka kai ma shugaban kasa a nan majalisar ministoci gaba daya na asa hannu ne bai taba ba mu taba kai mishi kuka ba yace a wannan abin ba za a yi shi kuma su da kansu ƴan kwadugon ƙungiyoyin kwadugon duka yana abin nan da su yana reservoir din su ana tattauna kuma kowace rana akwai rana musamman na sabon shekara da ake kiran su wannan partner sosai mun kike musu zo su taita da shi bancin yanda ake zamanci a hukumance a zo kuma a sha shayi
na gani ga
na kira kowane ka ga ka gani
ana dan kurba shayi
dai ana shan shayi kuma ana tattauna mu ga matsala ga zatu bari zan bada umurni kaza zan bada umurni kaza ka san shi
yan
kasa kama uba ne da yin shi kenan ana tahiya ana sa ra'a doban yin gaci
abin
da yake wa yana yiwa abin da bai yiwa ta kwatanta amma baka cewa bai yiwa akwai magana kake gaya mutum baka kore shi bayan da kake tankare na
ba ban koraka to amma ku misali su ƴan kwadagon akwai abin da ku a gwamnatance kuke dan jin haushin su misali sai kaga wani lokaci ka san ƴan kwadagon lokaci da karewa su kuma ga dan abu kadan ai taja shin suna wani abu da suke tsaya muku a wuya
mu ƴan tawarkin demokradiya ne ƴan rayuwar demokradiya
ne nacin su za ku dauka kenan
sayyewa ka nemi tawarkin demokradiya kai kokowa busanta kace ka shin hudata a kasa ka kuma dan wani ya'anci ta hanyar demokradiya ya ce bayyana raba ka kai wushi a'a an kai wushi ma aikin manza ne kai ba amince ce ma hadari ne ga duniya zamani ne kawo haka nan kenan kuma kai kin ma din ka gyara zaman ka ai kai so ya zama to kai a da wani yake ce maka a minista abinda kai wannan ba daidai bane ko kuma maimakon kai hagun damar kamata kai kare ka gyara zaman ka ko ba haka ba ai ba haushi ta yi gyara kayan ka ba
ta fara ba
mun wa muna so cikin tafiyar da muke na jagorancin kasa shugabanci wuya gare shi to mun yi so ya zama to muna da wani ido ne ke kallon mu da wata iri a mun na wanda kuke yi
to ka ce shugaban kasa ya ba ku ka da nama misali in irin wayannan abubuwan ya taso ba mu kalma daya a ƙarshe wanda zaka nuna mana cewa ku kuma ba za ku zama rijiya ta ba da ruwa guga ta hana ba
a'a ba za ni haka nan ba mu muna tahiya da zamani ya kawo haka nan muna cikin tawarkin demokradiyya aiki ne ake yi da doka da oda kuma jama'a nan kasan mu Niger mu ta san ma'aikata ne dalibai ne ƴan jaridu ne talakawa ne kowa san ƴancin kanshi kuma kowa ya san hanyar da ya kamata kuma ya san a'a banna wani shiga wani hanyar tun da kuskure ne ita ka gwamnati uwa ce ta kowa uba ne na kowa amma gwamnati ma bai ya daukan kayan da bai ya iyawa bai ya daukan albashi ce zai dauki alkawari na kaza 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 a gobe an baka cika shi ba ta da kai kariya ko baka cika alkawari ba to mu kaga irin wannan alkawari ne ban ma dauka mu kaga mu dauki alkawari bi iznillahi za mu cika shi
mun gode sosai Muhammad Ben Umar kuma in ce ministan kwadago na jamhuriyar Niger sai Allah ya kai mu lokaci za mu sake lalubarka sannu da ku
na gode
to madalla kun san wani abun burgewa na tawagar shugaban kasa da yazo an ce wannan tawagar da yazo da ita ai kadan yazo da ita
eh dan kan ba sa kai mutane 20 ba bayan da aka saba ganin daruruwa ba a baya
sai har wani dan saudi yake da ya tsaya kallon ayinin ke tambaya wai shin har yanzu Najeriya na cikin yanayin tattalin arziki ne
ko kuma muna cikin yaki da cin hanci da rashawa ba
to
yanzu kan amada da
Maryam Bashir Bagaji
Safinatu Sodengi
Daniel Brown ne ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Pete sai wanda ya hada mu a Facebook Live wato Solomon Jack sai ni Usman Ahmad kamar a Washington DC ke ci Allah tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
baruwan sa yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe murya amurka na kiran kuma ta yau